بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أساك ميك أقود يرمك ألا تعالى wanda ya kara rayuwar mu yau wani na 20 cikin watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan 9 miladiya ta 2025 yau ba ga yi cikin ikon Allah da yadda da gare shi zamu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqazul Afham na Sulaiman ibn Muhammad idan an kwa Usman ta ba wannan shine zai zama darasin mu na 70 ko 71 da 71 a cikin wannan littafi kuma muna cikin kitabuz zakati mun tsaya akan hadisin Abdullah ibn Abbas wanda muka ce za mu sake karanta shi saboda wasu fa'idodi da malam ya kawo a cikin sharhin wannan hadisi a wancan sati mun karanta tarjumar hadisin mun ji ma'anarsa babu laifi mu maimaita ainihin matanansa da tarjumarsa sai mu shiga cikin abin da malam ya kawo a matsayin sharhi akan wannan hadisi an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li Mu'adh ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman innaka satati qauman ahli al-kitab فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدَعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَأَكْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَأَكْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أداؤوا لك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هذا الحديث متفق عليه أنا أي اتفاقي wajen Imam al-Bukhari da Imam Muslim wajen fitar da shi bisa mun ce muttafaqun alaihi saboda abin da shi malam da ya wallafa littafi ya faɗa kenan yace ba zai kawo ba a cikin littafin da sai hadisin da aka ittifaki tsakanin Bukhari da Muslim duk da cewa wasu malamai sun ce akwai wasu hadisan da Bukhari ya kaɗaitu da shi wasu hadisan kuma Muslim ya kaɗaitu da su amma malam ya kawo su duka a matsayin mai hadisai da aka yi ittifaki a kai don haka muka yi amfani da kalmarsa muka ce muttafaqun alaihi Allah ya datar da mu wannan hadisi kamar yadda muka wancan sati muka faɗa Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ya da shi da mahaifinsa ya ci don Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa wa Mu'adh dan Jabal lokacin da ya aike shi a matsayin malami zuwa kasar Yaman. Wanda ya tura shi sai ya ce, innaka satati qauman, kai za ka je gun wasu mutane, ahlul kitab, mazowa littafi, ma'ana mutane waɗanda suke Yahudu da Nasara. Fa'iza ji'tahum, idan ka je gare su, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Fa'iza farkon abin da za ka kira su shi ne su tabbatar da kaɗaita Allah. Ka kira su su saida cewa babu abun bauta da cancanta sai Allah shi kaɗai. Wa anna Muhammadan, kuma su saida cewa lalle annabi Muhammadu Rasulullah, manzon Allah ne. Manzon Allah ya ce, fa inhum ata'u laka, idan su sun maka biyayya a kan wannan bidhalika da wancananka, to sai ya ce fa akbirhum, ka ba su labari anna Allah, lalle Allah, kad iftarada alaihim khamsa salawati, Allah ya rubuta musu, ya wajabta musu salloli guda biyar, fi kulli layl yawmin wa laylati, cikin kowane dare da yini. Allah ya rubuta musu, ya wajabta musu yin salla guda biyar. Wannan Allah ya ce masa, fa inhum ata'u laka bidhalika, idan har sun maka biyayya cikin wancananka, mana sun amsa, sun yadda da salla, sun miƙa wuya, to sai manzon Allah ya ce, fa akbirhum, sai ka sake labari, ka ba su labari anna Allah, lalle Allah, kad farada alaihim sadaqata, iqa ya wajabta musu yin sadaka, tu'khadhu min aghniyaihim, wannan sadaka za a karɓe ta daga mawadatansu, fa turaddu ala fuqara'ihim, sai a mai da ita zuwa ga talakawa mabukata a cikin su. Manzon Allah ya ce masa, fa inhum ata'u laka bidhalika, idan sun yi maka biyayya akan wancananka, sai manzon Allah ya yi masa kase kashedi, yace fa iyyaka wa kara'ima amwali, to in ka zo karɓar zakka, ka shedinka da dukiyoyinsu masu daraja, ma'ana kar ka ɗauke dukiyoyinsu masu daraja. Idan misali zakka ce ta dabbobi, kar ka duba bijimi ko ka duba raƙumi wanda aka ajiye shi don yin barbara, don kalal, ka ɗauke shi ka ce da shi za a haɗa wajen karɓar zakka. Haka bijimi, haka rago, haka ɗan taure wanda suka aje, haka mai saniya ko akuya ko tinkiya ko raƙuma wanda take da ruwan nono, mai hantsa ko mai ƙiba, kar ka ɗauke irin waɗannan. Shi ne kara'ima amwali, dukiyoyinsu masu daraja kar ka taɓa musu. Sai ya gaya masa, ya ce wattaƙi da'wata mazlum, ya ce ka ji tsoron addu'ar mutumin da aka zalunce shi. Duk wanda aka zalunce shi in yi addu'a, wallahi sai Allah ya karɓa masa hakkinsa. Shi sa manzon Allah ya ce masa, ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi. Don me yasa zai ji tsoro? Sai ya ce fa innahu, yadda sha'ani yake, laysa bainaha wa bainallahi hijab, addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Ubangiji. Idan kai, to kai tsaye take zuwa wajen Ubangiji, ba ta da shamaki. Babu abin da zai tare addu'ar mutumin da aka zalunce shi a lokacin da aka zalunce shi. Shi sa idan yanzu mutum ya zalunce ka sai ka ce Allah ya isa, to wannan kalmar da ka faɗa, kar ku ɗauka kalma ce mai sauƙi, kalma ce mai nauyin gaske. Kana faɗa ma'anansa, na bayar al'amura na zuwa ga Allah, shi ne zai kwata min hakkina. Saboda wannan abin da ka faɗa, Allah sai ya yi rantsuwa, ya ce bi izzati wa jalalati, la an surannaka walau ba'da hin, yace ina rantsuwa da buwayata da daukakata wallahi sai na taimake ka koda bayan wani lokaci. Malami suka ce in an ce alhin shine ma dunal ashara, abinda bai kai shekara 10 ba. Duk abin da lokacin da kai zuwa kafin shekara 10 ta cika Allah sai ya taimake ka. Haka shi da za ka ga mutane suke fadawa rigingimu a rayuwarsu, ka cuci wani ya maka Allah ya sagara dauka kamar ba za ta yi amfani ba. Wani lokaci sai ga kawai kana ta ci baya, kana ta samun matsaloli da can da can haka. Baka gane irin waɗannan abubuwan da kai bane. Saboda wannan manzon Allah ya ja kunnansa yace iyyaka wa kara'ima amwali, ka shedinka da dukiyoyinsu masu daraja. Sannan yace wattaqi da'watul mazlum, ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi. Laysa bainaha wa bainallahi hijab, ba ta da shamaki tsakaninta da Ubangiji. Kun ga ashe ya kamata mu kiyaye. To mallan ya kawo mana sharhi a cikin wannan hadisi, kamar yadda ya fitar ya fara da ma'anonin kalmomi. Yace ba'asahu ila yaman, me yake nabi da wannan? Yace ay ba'asahu mu'alliman wa qadiyan, manzo Allah ya aike shi a matsayin malami kuma alkali wanda zai dinga mu karantar da su kuma yana musu hukunci, zai koya musu addini, kuma in sun saba ta fuskar shari'a zai ainihin mai yi musu hukunci. Al-Hafiz Ibn Hajar yace ainihin Mu'adh bin Jabal an aike shi a shekara ta 10 ne, shekara ɗaya gabanin hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi. Kuma yace malamai sun yi ittifaki cewa shi Mu'adh dan Jabal ya zauna a wannan garin, bai dawo garin Madina ba har sai da lokacin khalifanci Sayyidina Abubakar. Yana ƙasar Sham a Yemen, yana koyar da su addini, yana karantar da su, yana musu hukunci, yana zaune duk wannan tsawon shekaru. Akalla shekara nawa? Manzon Allah ya jin bankwana shekara ta nawa? Ha? Shekara ta tara. Ko? Ya kamata ku duk bincika dai ko? Bayan nan kuma a lokacin Sayyidina Abubakar din da ya dawo, sai Sayyidina Abubakar ya sake mai da shi, yace ya tafi ina? Ya tafi ainihin ƙasar Sham, ya je ci gaba da karantar da mutane da ya musu hukunce-hukunce. Suka ce a nan ƙasar Sham ya rasu Mu'adh dan Jabal, waga babban mutum. To wannan ma'anan ba'asahu ila Yaman kenan. Sannan ya ce akwai Ahlul Kitab, me ake nufi da su? Ya'ani al-Yahud wa an-Nasara. Ya ce Ahlul Kitab abin nufi sune Yahudawa da Kristoci, la'annahum kanu akthar, domin sune mafi yawa daga mushrikan Larabawa, ko kuma mafi rinjayen su sune suka fi yawa a wurin. Iftarada ma ma'anarsa ai aujaba, Allah ya wajabta musu fitar da zakka akan dukiyoyinsu, ko Allah ya wajabta musu yin sallah da abin da ya kama da haka. Kara'ima yace jam'u karimati, in an ce kara'ima yana nufin jam'i ne na al-karima, abu mai daraja. Sai yace ai wahiyal jami'ati, inna irin wannan dabba ko wannan dukiya ita ce wadda ta tattare dukkan cika na ainihin girman nono da sufa mai kyau da sura da yawan nama da yawan gashi. Dabba da ta tara hantsa mai kyau, tana da gashi mai kyau, tana da ainihin nama a jikinta, to in an zo fitar da zakka shi ya kula da irin waɗannan, kada ya ce zai ɗauka, domin mai dabbar ba zai ji daɗi ba. Na fatan fahimta. To sai malam ya fitar mana fa'idodin da za mu fitar a cikin wannan hadisi. Sai ce alfawa'idu, waɗannan irin fa'idodi za mu samu? Yace alfa'idatul ula, fa'ida ta farko shine cikin hadisin mun fahimci mashru'iyatu ba'thi da'wati ila Allah, shari'a ne
a musulunci shari'a ne ka tayar da wani ya tafi da awa gida don Allah yanzu kawo masallacin nan sai mu tara kuɗi sai mu samu wani mutum daya mu ce ya je ya wata daya a duhuwar kura kare dawo garin azar ya zauna a garin ya ta karanta da mutanen ƙauyen ko ya tafi wani ƙauye can cikin lungu don me yasa ake so saboda wa'ancan mutane na karkaru idan ka je za ka ga ba abin da suka sani na addini babu da cikin garin ma ya aka kare to haka in ka je abubuwa da yawa kaga mutum an kira sallar azhar yana zaune a karkashin akan rereyi a gindin masallaci ko ba zai salla ba sai an zo za a kira la'asar sai ya tashi ce zai azhar lokaci ko abin da ya kama da haka ko kuma duk wani ya tara sallolin sai ya je gida ya ce zai yi su kuma ne ya je ya fitsari haka kawai ya dawo bai tsarki bai zo ya shiga ya salla ire-iren waɗannan abubuwan dan ba kwa zuwa wanda suke zuwa ainihin garuruwa su je irin ƙauyukan mu su je yin ko noma ko wani abu mai kama da haka zaka gane waɗannan abu za ka ga mutumin karkara ba abin da ya dame shi da addini saboda ba a karantar da shi ba to wannan hadisin yana gwada mana shari'a ce wasu mutane misali irin wannan masallacin da nake muke cikin sa idan muna da ƙarfin tattalin arziki ba laifi mu ta da waɗansu samari mu tura su wani ƙauye mu ce kar ku dawo sai kun yi wata biyu da abincin su da ruwan shan su da komai na su da zauna su ta karantar da mutane wani ya daga cikin abin da musulmai suka gagare kristoci suna wannan abu sai ya ɗauka mutum a kai shi gari ya shekara 10 saboda manufa komai na su an ɗauke asibitin sa makarantar ƴaƴansa waye duk komai an ɗauke masa ma mu musulmin mun ɗauka addini kawai da sadaka zai rayu ina ba zai yi ba wallahi dole sai mun fitar da kuɗinmu mun ciyar da addinin gaba wanda Allah ya tayar da shi kuna jin annabi zai aike shi haka kawai ba abincin da zai ci ba ruwan da zai sha ba abin ba zai yi ba Allah ya aika shi da komai kuma ya zaɓe shi saboda me saboda ya san shi wane ne to haka aka zaɓe shi sannan abu na biyu da malam ya fitar yace fadilatu zahiratu a cikin wannan hadisi zamu fahimci falala bayyananniya li mu'adh bin jabal akan shi mu'adh dan jabal ai ba shi dai bane ko a majalisar manzon Allah amma manzon Allah ya zaɓe shi sai ya fitar da shi yace kai zan aika ƙasa kaza ka je ka isar da sakon Allah a madadina ku za je wurin ya tsaya a madadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda yake gwada maka mutum ne mai falala shi sa malam yace a cikin wannan hadisin fadilatun zahirat akwai falala bayyananniya li mu'adh bin jabal ga shi mu'adh dan jabal yace wa min fadailihi yana daga cikin irin falaloli na mu'adh dan jabal da aka faɗa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin sa mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wannan Allah ya tare ya ga mu'adh dan jabal maganar kenan yace inni la uhibbuka fillahi ya mu'adh ya ga mu'adh yace ilalle mu'adh ni ina son ka dan Allah kaga wannan akwai abin da yake wannan manzon Allah ne yazo ya ce shi fa ake so duk wanda zaka je yana wani kururuwa yana mai to wa yake so manzon Allah to manzon Allah da ake so shi yazo ya ce wani kai kuma ina son ka eh ai kuga wannan falala ce mai girma yace ya mu'adhu inni la uhibbuka fillah ina son ka dan Allah saboda mutum ne tsayayye jajirtacce mai sanin abin da ya kamata to kaga wannan falala ce wanda mu'adh dan jabar Allah ya masa kuma in ba mu manta ba last week Muhammad bin Abdul Wahhab cikin littafin sa kitabu tauhid yace mu'adh dan jabal in alkiyama ta tashi yana gaban dukkan malaman duniya bi ratwati yana gaban su duk malamai in an tara shine shugaban su yana can gaba tsakanin su ma akwai nisa ratawa din wasu malamai suka ce kaman bambancin mil guda tazarar da take tsakanin muwazzin jabal da sauran waɗanda ake kiran su malamai in alkiyama ta tsaya kuma shine shugaban su kaga wannan falalaci mai girma wanda ya kamata mu gane ainihin me sannan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam da ko fadin manzon Allah da yayi akan muwazzin bin jabal yace a'lamu ummati alhalal wal haram yace wanda yafi kowa sanin halal ko haram a cikin al'ummata yace muwazzin bin jabal shine muwazzin dan jabal wayannan falalolin sun ishe ga gane wa ayi muwazzin dan jabal ko muwazzin dan jabal babban mutum ne yana cikin manyan sahabbai manzo Allah ya aike shi zuwa kasar Yemen to abu na uku da malai fitar karkashin wannan hadisi yace anna awwalu wajibun alal abd yace abu na farko wanda ya zama wajibi akan bawa huwa tauhid shine tauhidi abin farko da aka mata mutum musulmi yayi kokarin sani da kiyayewa da tabbatar da shi shine tabbatar yana da kyakkyawan tauhidi yana da aqida shi sa Abdurrahman al-Aqdari me yace awwalu ma yajibu alal mukallafi ko tashihu iman yace abun da ya zama farko akan mutumin da ya zama balagegge shine inganta imaninsa to anan sai aka ce maka manzon Allah da zai tura sai ce idan farkon abin da zaka kirawo mutanen su sani shine an yashhadu Allah ilaha illallah su sai da babu wanda ya cancanci abota masa sai Allah shi kadai da ku ga wannan ba karamin abu bane yace fal yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah idan farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi shine sai da cewa babu abun bauta da cancanta sai Allah mala yace wa li hadha kana awwalu ma da'at ilayhi rusul dan haka farkon abin da manzannin Allah suka kiraye mutane a kansa amincin Allah ya tabbata a gare su shine me an'ibudullaha malakum min ilahin ghayr duk annabawan Allah da manzanninsa in sun zo za su kirawo bayin Allah a irin al'ummar da suka samu kansu a ciki me za su ce musu an'ibudullaha ku bauta wa Allah shi kadai malakum min ilahin ba ku da wani abin bauta gairihi koma bayan Allah Allah shi kadai ya cancanci a bauta masa dan haka shine abin da za a kadaita shi a wani kauli kuma yace wa qala nuhun annabi nuhu alayhi salatu wassalam yana cewa a mutanansa alla ta'budu illa Allah kada ku yadda ku bauta wani in ba Allah ba to me yasa ake gargadin mutane kada su bauta wani Allah ba Allah ba saboda ibada da kadaita ibada da kadaita Allah wannan haƙƙi ne na Allah tauhidi kadaita Allah haƙƙi ne na Allah wanda yake kanka yake kaina abin da zai tabbatar mana haka hadisin wa shi Mu'adh bin Jabal inde yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Mu'adh atadri ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah wataran Mu'adh dan Jabal suna tafiya da manzon Allah akan jaki jakin manzon Allah sunansa Ufairu suna tafiya akan sa manzon Allah ya dauko shi sai ya ce masa ya Mu'adh yace labbaik wa sa'daik ya rasulullah ta tadari ma haqqullahi alal ibad kuma haqqul ibadi alallah ko ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa menene kuma haƙƙin bayin Allah a wajen ubangijin su Mu'adh dan Jabal yace Allahu wa rasuluhu a'la ce Allah da manzansa ne suka sani shi me sani ba malamai suka ce ya sani tawazi'u ne saboda yana so ya sake samun wata fa'ida wani fa'ida na ilimi dan haka sai yace bai sani ba kuma duk lokacin da kake so ka ci fa'ida a gun wanda yake sama da kai a ilimi ko a shekare ko a menene in ya ma tambaya ko ka sani don karin ilimi ka ce baka sani ba ta kare ka da wani abin da baka sani wani yace ko ma hukaci ne idan yana magana ka saurare shi akwai ilimi a ciki. Wani zai mamaki ya mu da wannan ko? Amma mu wani labari wani mahaukaci akwai wata majalisa ta mutane yana zama a gefe. Yana gefe. Kullum sai a zo in sun tashi sun tafi sai a zo a yi kashi da fitsari. Sai suka kama wannan mahaukacin suna dukansa. Sai ya kuka ya ce Allah sarki wane sai ambaci sunansa. Ya ce saboda mutane ba su da ilimi. Ba su bambance fitsarin namiji da mace ba. Sun zo suna dukanka. Eh. Eh. Yanzu mai wanda ilimi ya ba su. Dusar jikinsu ya sanyi. Dujikinsu sai ya sanyi. Kaga yanzu kai ma baka san ba za ka iya gane in yaro namiji ya yi fitsari a wuri ya kashi da mace ta zo ta yi fitsari ta kashi ba za ka sani ba. Ya ake ganewa? Aga fitsarin namiji gaba yake yi, fitsarin mace yake a gobe. Sai karantar da su ilimi. Sai aka ba a raina gudu ake neman ilimi. Kaga sai suka samu ilimi. Eh? Mahaukaci na bayan ba su ilimi. To kagan Allah ya ji kan malam Kabiru. A nan wani ya zo ya sallah ya ce jama'a ku ji tsoron barau. Sai malam ya kira shi ya ce kai me barau? Wannan sai daga baya. O? Ina fatan mun fahimta. Mahaukacin sai ya gaya malam me ma'anan barau. Malam ya yi ta al'ajabi. Su kaga ya kai duk wanda zai faɗi magana ka tsaya akwai wisdom a ciki akwai ilimi na ba ta fahimta to haka Mu'adh dan Jabal sai ya ce bai sani sai manzon Allah ya ce masa haqqullahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an yi abuduhu wala yushriku bihi shay'a su bauta masa kada su hada shi da kowa a wajen ibada in sun tabbatar da wannan shine tauhidi to shine haƙƙin Allah a kaina a kanka a kanmu baki daya. Duk wanda yake so ya kubuta sai ya kiyaye haƙƙin Allah. Shi sa manzon Allah da zai tura shi ƙasar Yemen sai sake bashi umarni cewa kar kun abin da zaka gaya wa mutanen cewa su saida babu abun bauta da cancanta bisa ka'ida ta gaskiya sai Allah shi kadai. Shine mala yace anna hadhihi shahada yace kun ga wannan kalma ta shahada la ilaha illa Allah yace wannan kalma la tanfa'u qa'iluha yace ba za ta amfanar da mai fadatta ba illa bi sab'ati shuru'in sai idan wanda ya fada din ya cika sharuɗa guda bakwai. In kana so kalmar la ilaha illallah ta amfane ka to dole sai ta cika sharuɗa guda bakwai. Wa'annan sharuɗan malam ya kawo su saboda mu gina kalmar mu ta la ilaha illallah akan ilimi. Shi yasa nace ya kamata mu maimaita wannan hadisi din. Da farko aduha yace na farko al-ilmu dole sai ka gina ainihin me addininka akan ilimi. Shi yasa Allah yace fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa yadda shani yake babu abun bauta da cancanta sai Allah. Sai ce wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat aga kenan sai da aka gabatar da ilimi. To sai ce kalmar la ilaha illallah sharɗinta na farko shine al ilmu. Shi kuma ilimi me yake koyarwa yace al munafi lil jahl wanda yake kore jahilci. Idan kana da ilimi iliminka zai sa ka tabbatar da samuwar Ubangiji. Iliminka zai tabbatar maka da kaitowar Allah. Iliminka zai sa ka gane waye mahaliccinka. Daka dole sai ka ilimi. Shi yasa da yawa mutane in aka ce tauhidi wani zai ce ai ni musulmi ne ba da wata aqida. Saboda bai san me aqidar ba ko? Bai da ilimi. In kana da ilimi zaka je ka san aqida, ka san tauhidi, ka san addini a ilimince. Daka abin da yake tabbatar da kalmar la ilaha illallah tare da dan adam shine ilimi. Shi kuma ilimi abin da yake korewa jahilci. Duk abin da ka jahilce shi ilimi zai tabbatar maka, zai kore maka na korewa, zai tabbatar maka na tabbatarwa. daka wanda duk yake so ya san waye Allah to dole sai ya ilimi in kai ilimi to ilimin zai baka kafanci waye Allah ta'ala abu na biyu sharɗi na biyu al yaqin shine mutum ya samu tabbas akan abin da yake faɗa din al munafi li shakki wanda yake kore kokonto ba so musulmi ya zo bai da yaqini yana daga cikin abin da muka samu a yau musulman yau ba mu da yaqini dai wa za a ce maka in kai kaza zaka samu kaza sai ka gagara daga cikin abin da ya warware mana yaqini akwai wannan ilimin boko da kuke gani dan ba ku misali har in an dauko kiwon lafiya sai a ce sai an je an yi gwaje-gwaje an yi waye ba ma kore abin da ilimi ya tabbatar idan ba ta fahimta amma duk abin da zai sa kai rauni a shari'a kuma to kai takatsantsan da shi duk abin da zai sa maka rauni a shari'ance kai takatsantsan da shi sabai ka banin me idan mutum ya je yanke da wani abu jini na zuba me zai sai je ta ebetur bayan kasa ya ce bismillah turbatu ardina ibadi riqi me sahibna yashfi maridana sai to ba zai zuba kan jini shikenan sai tsofe kuma ka warke saboda yaqini eh kuma abin da sai ka tabbatar mana da yaqini mutum ya samu yaqini a ransa karka yadda baka da yaqini a hidimar addini Khalid ibn Walid wutaran arna sun tare shi baya musulunta suka ce masa ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah yace eh sai suka ɗebo ruwan tinya suka kawo suka ce in ka yadda da Allah to ka sha wannan abu sai yace bismillah sai shi ba abin da zai same shi saboda yana da yaqini sai sa yana da yaqini sai ya sha suka ga ba abin da ya same shi sai suka musulunta dalilin haka eh wani yasa na tuna wata muqabala da aka yi da wani pastor Jimmy Swaggart ko da Ahmad Didat ya dauko sulfuric acid a cikin kwalba a leda ya boye yace masa ai duk wanda ya imani da annabi Isa yace duk abin da ya sha ba abin da zai same shi ce haka ne yace ka yadda haka yace eh yace ka yadda ce sai dauko kwalban sulfuric acid sai ba shi yace ka sha yace no you want to kill me so do you want to kill me so the bai da yaqini so yaqini a cikin kalmar la ilaha illallah shar'in dole ka samu ka tabbatar da kana da yaqini na wannan kalmar da ka faɗa a same ta ta tabbata a cikin zuciyarka idan ta tabbata to zaka samu yaqini shi sai Allah ya ba mu labari cikin suratul ibrahim yace yusabbi ma وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه الله يقول يا بوك مثال دوت كلمة مدائي ميتشو طيبة فالكركركة كلمة يقول كشجرة طيبة كما هو تبشي ميتشو أصلها ثابت أصل بشير معنى جيجو انت سنتبت أتشين كسا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ رَيْشًا بِشِرْكُمَا يَا يَعْتُوَ السَّمَاءِ شِنِي كَلْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ انتش جتشكين زوت يركا أكا سامي يكيني تسكن كنتي واتو تاتبت سيكومة تسكي ريشنا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ رَيْشًا تسي يَعْتُوَ يَبْيوهَا نَنْكَ يَبْيوهَا نَنْكَ يَبْيوهَا كُنُّوَنْكَ يَبْيوهَا إِدَا نُنْكَ يَبْيوهَا فَرْجِنْكَ يَبْيوهَا كَبَابُوَنْكَ بَاكَ تَاكَ وَاكَ جَيْسَا بَنْ أَلَّهِ baka daukan hannunka ka zalunci wani baka bude baki ka fadi ƙarya ko kai sharri ko kai munafurci a wani baka jin abinda Allah ya haramta maka saboda wannan kalma yaqini ya tabbatar maka ka kore duk wannan abubuwa ko baka kokonto akan duk abinda aka fada akan Ubangiji ta Allah baka kokonto nan ce Allah zai yi kaza baka jin shakkan cewa Allah ba zai ba eh to dole shine sharri na biyu اليقين المنافي للشك يقيني da yake kore kokonto ɗan uwa mu dage wajen tabbatar da yaqini a cikin rayukan mu a kowanne al'amari na tabbata da wata kissa akan Malam Aminu ko a hikayoyin Malam Aminu Kano aka ce wani mutum malami ne da almajirinsa sai malamin yake goya wa almajirin cewa akwai wata addu'a duk lokacin da ka zo bakin kogi wannan addu'ar idan kai Allah zai daskarar da kogin ka taka kansa ka wuce kullum malami yana tunasar da yaro wannan addu'a wadalan kawai sai tafiya ta da malam da almajirinsa sai ga su a bakin kogi yaro sai yace wa malam a malam yanzu zai mi wannan addu'a malam yace bismillah yaro yayi addu'a saboda yakinin da yake da ita kawai sai ya hau kogi ya tsallaka yaje can gaba yana jiran malam malam kuma ya kasa ya sake dawowa yace malam kai ga koya mun addu'ar nan ya baka toba yace kai addu'ar malam da yayi addu'a sai ja kamar wannan babu yakini to ana so mutum ya samu yakini kar ka sa shakka a al'amarin ubangiji babu kokonto babu shakka dan ka dole sai ka samu ilimi na farko wanda zai kore maka jahilci na biyu sai ka samu yakini da tabbatuwar ubangiji da samuwarsa da kasancewarsa shi kadai yake wabuta da kasancewarsa shi kadai ya cancanci a kadaita shi da dukkan wani abu na ibada kuma shike da iko akan aikata kowanne irin abu kuma Allah kar mu dinga fassara ubangiji da yanda muke fassara kanmu ko bayi kusan misali aka samu su wawayen mutane sai su amfani da hankulan mutane don su dauka su tabbatar da abin da suke na ƙarya su tabbatar da shi zama gaskiya a wannan kasar an samu wani mutum mai guduma ko sai dauko Qur'ani ya dora ya ce Allah in ba haka bane yanzu kai daga Allah ne zaka ga masa yana aikata abin da yake so a lokacin da yake so ne ba wai lokacin da kai kake so amma wawa sai ce ai yaran dai ba masa komai ba to amma ba daga-dagan akai da shi ba ina ba don mun ta so kar ku dinga auna ubangiji da irin hankalinka ko da dan adam a'a shi sa Allah da kansa yace shine mai fa'alul lima yurid mai aikata abin da yake nufi ba abin da kuke so ko kuke nufi ba yanzu idan san samu ne muna jin takeici da bukin cikin abin da ake a kasan Palestine sai mu ji Allah kawai ka halakar da su Allah bai da iko halakar da su ina da iko amma ba haka yake ta al'amuran Allah ba haka suke ba yana aikata abin da yake so a lokacin da yake so zaka mu fahimci waye ubangiji mu masa kyakkyawar fahimta in baka gane Allah ba za ka iya bauta masa zaka sai ka fahimci waye Allah tukunna shi sa wa'annan abubuwan za su tabbatar maka da waye Allah to dole ka samu yakini a ranka Allah shine mai iko akan komai shine mai tabbatar da komai shine mai zartar da komai babu wanda yake da iko akan wani abu duk mutumin da ya samu tauhidi a ransa babu wani abin da zai daga masa hankali a rayuwar duniya saboda ka san Allah ne mai ba wani wanda ya sai maka idan wani abu ne kake tsammani wani bai sai tare maka ba wallahi tallahi babu wanda ya sai tare abin da Allah yake sai ka samu babu shi wani mai waka yana cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allahi raziqi وما يكن من رزقي وليس يفوتني وايقنت ان الله لا شك رازقي yana cewa tawakkaltu fi rizqi na dogara wajen Allah wajen samun arziki na yace wa ma yakum min rizqi duk abin da ya zama arziki na ne وليس يفوتني ba zai wuce ni ba ba zai min fauti ba waiqantu yace kuma na sakankance na sami yakini anna Allah lalle Allah la shakka babu kokonto raziki shine mai azurtawa shine zai azurta ni sun kana da wannan shi zaka ji ce wani ya tare mun kaza da sauranka babinta akida dole mu gina kanmu akan akida as-salis ash-shartu as-salis shartu na uku shine mai al-qabul al-munafi lil-rad bayan an samu ilimi an samu yakini sai kuma karba sai ka karba an zance maka Allah shine wanda ya cancanci bauta zuciyarka ta karbi cewa babu wanda ake iya masa a bauta masa in ba Allah wannan in zuciyarka ta karba kuma za ta kore mai ainihin mayarwa duk abin da aka ga maka na shari'a ba za ka mai da shi ba za ka karbe shi ba za ka mai da shi ba za ka karbe shi shi sa abin yanzu da kake ga mutane suke ta abin da suke na addini da yawan su san waye Allah ba in sun san waye Allah in an ce Allah ya ce kaza to ba za su yi shakka ba ba za su yi kokonto ba kuma za su karba ba za su mai da wannan abin ba dole in ka samu ilimi ka samu yakini to abu sharadi na uku shine alqabul ka karba wanda zai kore abin da kake mayarwa in an kawo maka abu ka mai da shi sa sabai suka yi sa'a rayuwarsu sun zo Allah ya zabe su sun karbi duk abin da aka kawo musu ba sa shi kokonto malamai suka ce saboda yakinin mutane da kuma karbar da suka yi su ba sa neman fassara ma in an ce abu kaza to ba sa bukatan fassara ka san yanzu mutumin yanzu ne da ka ce annabi ya ce kaza sai ce to me malamai suka fassara to duk wanda kaje na ce maka me aka fassara tawili yake nema ina nema wata mafaka ne ya samu yadda zai samu rauni su saboda karfin yakini da ilimi da suke da shi duk abin da aka faɗa karba suke kawai Allah ya ce wannan Allah ya ce to ba sa shakka akai ba su da kokonto akai suna da ilimi suna da yakini sai su karbe shi na hudu al-inqiyadu sai kuma mika wuya bayan ka ilimi ka samu yakini ka karba sai kuma ka mika wuya zuwa ga abin da ya karba ka mika wuya shine al-inqiyadu al-munafi litark wanda yake kore ainihin bari idan ka mika wuya ba za duk abin da aka ba za ka ki karba sa ba za ka bar shi ba za ka yi riko da shi ku ga babu ne tauhidi duk wanda yace la ilaha illallah to ya kamata ya zama yana da wayannan ilimin muka din domin su ne sharadin la ilaha illallah dole ya zama kana da ilimi wanda zai kore maka jahilci ya zama kana da yakini wanda zai kore maka shakka ya zama kana da ainihin mai kabuli karba wanda zai kore maka mayarwa ya zama kana da inqiyadi mika wuya wanda zai kore maka bari ka mika wuya abu ba za ka bar shi ba shi sa duk wanda ya shiga musulunci in dai da gaskiya shiga musulunci ya shiga da yakini da ilimi to baya barin addinin musulunci ku tawajin wanda yake musulmi ya yarda ba ba zai yi saboda ya fahimci me musulunci in dai ka fahimci me musulunci to ba a fita a musulunci in ka ga mutum ya bari to da mun can bai fahimci musulunci in ko ka fahimta to ba za ka bari ba al-khamis na biyar al-ikhlas shine a samu tsarkakewa lokacin da zaka yi kowace irin ibada ya zama kana yin ta da tsarki yace ita ma al-munafi lishirk wanda ikhlasi shi yake kore shirka a mutum in dai zaka yi bautar Allah da ikhlasi to fa ba zaka bauta kowa ba sai Allah ikhlasi Muhammad Nasir yayi Salihu al-Munajjid ya rubuta wata yar risala dan littafi ne haka yace hajatuna ila al-ikhlas idan ka karanta wannan littafi zaka ga abin mamaki kuma zaka kokarin ka tabbatar da ikhlasi a zuciyarka ikhlasi ma'anansa yin abu don Allah kar kai dan wani ya yabe ka kar kai dan wani ya ce wani mai kokari ne kar kai dan a ce wani kaza ne a'a kana yi ne don Allah ya ce ayi kana neman yardar Allah don mu fitar da abun fili wata ran sayyidina aliyu ya je filin yaki wani kafiri ya zo masa suna bugawa sai sayyidina aliyu ya kada shi ya ɗaga takobi zai sare shi sai wannan mutum ya kaki ya tofa masa a fuska sai sayyidina aliyu ya aje takobin ya fasa sarensa shine mutumin ya yi mamaki yace masa na yi mamaki da ka samu iko kuma ba kashe ni ba yace ai ba zan kashe ka dan kai mutum kawai ba a'a zan kashe ka don Allah ne saboda ka ki Allah amma lokacin da ka tofa min yawo a fuskata raina ya bace in na kashe ka yanzu ba dan Allah na kashe ka saboda raina ya bace shi sa na fasa kashe ka sai ya shiga musulunci to wannan shi yake ne da ikhlas kai don Allah saru al-munajjid a cikin wancan littafin sai ka wata takaitacciyar kissa yace wata nan Abu Huraira yana zaune a masallaci a Madina sai ya ga gashi ga silin gashi kwaya daya haka sai yake so ya dauke wannan silin gashi amma sai ya fahimci cikin masallaci akwai mutane sai ya hakura ya zauna sai da kowa ya fita masallacin sai ya sa dan hannunsa zai dauka ashe wani mutum ya labe a waje yana kallon sa eh kaza akwai masu irin kwakwa min kwakwa yawa ya tsaya ya ga me ya saunar da Abu Huraira a cikin masallaci sai ya ce masa ya zauna ne dan ya dauki wannan gashi amma yana jin tsoro kare a garin dauka ya je yi ba don Allah ruban da suke takazan nan a yanzu mun kuma ba za ka yi kyauta ba sai an zo da kyamara an zo da waye ana ta haska kawa ko wane ne ya biyo wane kaza a dauka ayi waye ayi waye wannan ya tabbatar da ikhlas ya kamata wanda zai abu ya yi don Allah manzon Allah don ya tabbatar da ikhlasi yace daga cikin mutanen da za sa su a aljanna a inwar al'arshi gobe alkiyama akwai wanda ya sadaka da hannunsa na dama na hagun din bai san me aka yi ba wannan ana gwada maka makura wajen ikhlas to wanda yake so ya tabbatar da kalmar la ilaha illallah sai ya samu ikhlasi shine gaba sharɗi na biyar ka tsarkake dukkan abin da kake don Allah ake ba a yi don wani wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyima Allah yace wama umiru ba umarce su ba illa liya'budullaha sai dai su bauta wa Allah mukhlisina suna masu tsarkake ibada ga Allah hunafa sun karkace wa kowanne addini sun tsaya akan addinin Allah shi kadai wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata kuma suna tsaye da sallah suna ba da zakka Allah ya ce wa zalika dinul qayyim yin haka shine tsayayyen addini haka shi mutum ya kamata ya gina wa zuciyarsa ikhlas duk abin da zaka yi kana jin a ce ka iya ko kai kokari ko me ka kore wannan a zuciyarka kai ta kokarin ginawa cewa kana yi ne don Allah ya yarda da kai ba ruwanka da yarda dan adam ba a samun ta ma masu hikima sun ce inna irda'an nasu gayatul la tudrak yadda dan adam wani abu ne wanda ba a samu duk dan adam yadda da kai ba zai yiwu ba amma in Allah ya yarda da kai shikenan kuma Allah yana yarda da mutane da bayinsa da kai ikhlasi ka tsarkake ka ibada Allah zai yarda da kai to dan ka nemi yardar Allah duk abin da zaka yi na addini ka sa ikhlasi a ciki ikhlasi kuma yana kore shirka dan duk wanda zai abu don Allah ko baya yi don wani na batun fanta shirka kuma ita ce me ka canja haƙƙin Allah da haƙƙin wani Allah ka dauki haƙƙin Allah ka baiwa wani Allah ka dauko haƙƙin wani ka baiwa Allah shine kai wannan saka dan uwa mu kiyaye na shida shine al-muhabbat soyayya ko kauna al-munafil al-bughd wanda take kore kiyayya ya zama idan kana so ka zama mai imani wanda kalmar la ilaha illa Allah ta tabbata a zuciyarsa sai ya zama na kai aiki da hadisin manzon Allah da yake ya kasance Allah da manzansa ne suka fi soyuwa a zuciyarka sama da kowa a duniya sai ya zama Allah da manzansa ne ka fi so akan kowa a duniyar nan koda uwa da uba ne koda ranka ne sai ka so Allah da manzansa sama da wayannan kafin ka zama mai cikakken tauhidi kaga yana daga cikin sharadi na shida dole sai ka tabbatar da wannan soyayyar Allah ka so Allah zaka jibinci mutum don Allah zaka ki mutum don Allah da kai mu'amala da mutum don Allah da ka yi mu'amala da shi don Allah to in kai wannan ka tabbatar da wannan yaqini kira wannan ainihin me gaba ta shida ta bakwai yace as-sidqu shine gaskatawa al-munafi lil-kadhib wanda yake kore ƙaryatawa duk abin da aka zo da shi sai ka gaskata Allah ya ce akwai wuta ka gaskata akwai wuta Allah ya ce akwai aljanna ka gaskata akwai aljanna Allah ya tabbatar da abubuwa ka tabbatar da su Allah ya kore abubuwa ka kore su manzon Allah ya zo ya tabbatar da abubuwa ka tabbatar da su Allah ya zo ya tabbatar da wadansu abubuwa kai ma ka tabbatar kada ka ƙaryata koda ilimin ka bai kai ka fahimta ba to karimi Allah ya baka fahimta ka fahimta amma kar ka shakka an ce akwai azabul kabari wanda suka ƙaryata ko kaga ba su yarda da Allah kai da akwai azabul kabari wanda yace bayan an gangance kin ta bushe ta rube da za ya azaba to dai aka halice ka kai tambayen shine ya aka halice ka idan kace ba za a yi ba da ka san aina kake hal ata alal insani hinum min ad-dar lam yakun shay'an madhkura shin wani zamani bai zo dan azan ba wanda da ba a san shi ba ba amma ambace shi ba bai zama wani abin ambato ba babu shi a duniya to lokacin da baka nan aina kake kuma bayan ka zo kai zamanin ka a duniya zaka bar duniyan to ina kai tafi ya kamata ka gaskata wannan an ce maka akwai wuta ka tabbatar da ita wanda Allah ya bada labarin yadda take da yadda aka halice ta Allah ya tabbatar akwai aljanna ka tabbatar da ita kar ka gaskata kar ka ƙaryata to idan mutum ya tara waɗannan abubuwa guda bakwai to kalmarsa ta la ilaha illallah ta cika cikakkiya a gunsa in kace la ilaha illallah ana nufin kana da ilimin ta kana da yaqinin ta kana da ainihin me ka karba na fatan banta kai me ka me ga wuya kai ikhlasi kai me yawa ka tsarkake kai gaskiya ko ka gaskata to sai a ce ta maka amfani saboda yan uwa kar me sakaci yace yambage ala da'iya mas'ala ko fa'ida ta biyar da malai ya fitar yace yambage ala da'iya ya dace akan wanda zai je da'awa mai kiran mutane zuwa ga addinin Allah an ya arifa man yad'u ya san suwa zai kira duk wanda zaka kira shi ya kamata ka san wane ne shi don me yasa ولذلك ما ليت سبب ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم dan haka annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fada limaadin ya fada Mu'adh bin Jabal yace innaka tati qauman ahlul kitab kai zaka je gun mutane ma abota littafi balibai suka ce ai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san waɗannan mutane masu ilimi ne wanda a sanar da shi irin mutanen da zai je gunsu a wani ruwayan manzo Allah ya tambaye shi yace idan ka je ka koya musu da me zaka musu da'awa yace zan kira su da alqur'ani da abin da naji a wurinka yace in baka samu ba yace zai yi ijtihad har annabi yace ya gode wa Allah da Allah ya bashi al'umma da za ta iya yin ainihin ijtihad ta fitar da wani hukunci saboda ilimin da yake da shi daga an manzo Allah saboda ya san ahlul kitabi mutanen masu ilimi yahudawa da nasara yahuda duk duniya ba wanda yake su ilimi me zai tabbatar da haka akwai dan littafi da Ahmadi da ya rubuta the Jews and the Arab a ciki sai ka wata aya yace don ka gane Allah ta'ala ya fifita kabilan yahudawa da ilimi sai ce annabin da Allah zai sa su zama jikanunsa da zai ba da shi a annabi Ibrahim sai ce inna nubashshiruka bi gulamin alim muna maka albishir da da mai ilimi
yace wanda za larabawa za su gaje shi shi kuma sai yace inna nubashiruka bi gulamin halim muna maka albishir da da mai juriya mai hakuri shi sa abin da ya saba tide ya rubuta wannan littafi yace babu kabila da za a yi shekara 30 ko 40 ana ya kaddaba tabargun da take zaune ba sai larabawa saboda wancan abin da suka gada a wajen kakansu annabi isma'il alayhi salatu wassalam na me na juriya da hakuri kazo ba kana daukan dutse wani yana rike bindiga kuma kuna shekara 40 tun 1945 ake fafatawa to death eh kai ka san ba Allah da ya musu wannan baiwar ba wace kabila ta isa ta zauna haka ana kashe ta ana yakatta wani ma a cikin yakin yaka aka haife shi a cikin girma in ba Allah da ya musu wannan baiwar ba zai maka naka ba wanda yake su ilimi to manzo Allah don ya gwada wa Mu'adh bin Jabal cewa wayannan mutane mutane masu ilimi sai ya sanar da shi shi sa malamai suka ce to ya dace duk wanda zai je wa'azi a wasu jama'a ya gane ma waɗannan irin mutane ne su shin mutanen masu ilimi ne ko marasa ilimi ne saboda kowa da irin abin da zaka bashi in mai ilimi ne ka san inda zaka bashi in mara ilimi ne ka san irin abin da zaka dora shi a kai na ilimi ko na karatu ina ba ta fahimta zaka sai faɗa yace to zaka zai giya masa sai faɗa masa yace qala al ulama yace malamai sun ce akbarahu bidhalika li amrin wanda Allah ya bashi labari da wannan saboda al'amura guda biyu awwalan abu na farko me li yakuna basiran bi ahwali man yad'u dan ya zama mai ilimi da halayyar mutanen da zai kira yesu wanda Allah ya gaya masa haka a Mu'adh bin Jabal dan ya san irin mutanen da zai je kira su ya san su wa'anne irin mutane ne idan ya san su to bai da matsala da su saniyan an yakuna musta'idan lahu al'amari na biyu kuma ya zama yayi tanadi don su ya tanadi dukkan abin da yake bukata ya tanada na ilimi da dabi'a da mu'amala da wani wurin kaza in kaje har da kyauta zaka ji da sadaka da wani kaza kal da wadon ban daka dole ka san su wa zaka kira sannan albi suka ce manzon Allah kuma da ya san ahwalin mutane ya san halayen mutane yana sani ne a dalili ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko ita ce hanyar wahayi hanya ta biyu ita ce ilimi da kuma yau da gobe yau da gobensa da ya san mu'amala da mutane zai gane idan zaka je gun mutane kaza ga irin halayen su wannan hanyoyi guda biyu manzon Allah ya san wannan ainihin me wannan ainihin dalili sannan kuma yace yana daga cikin abin da manzo Allah yake gwada mu an jabal cewa dan ka san in ka zo magana ka san irin magana da zaka yi da kuma ka san irin mutanen da kake magana da su dukkan wannan yana cikin abin da ake so mai kiran mutane ya sani gabani ya je cikin su yanzu misali zaka je kauye ka je kana cewa ka kawo abin da ake a cikin gari ne me za su fahimta ba su fahimta ba in ka je karkara gunda kake ga alwala ma ba iya ba to sai ka dauko abubuwan da suke kusa da su wanda kana faɗa mutane za su fahimta za su gane wa'annan al'amura din na batun fahimta sannan yace na gaba ko na shida shine tambihun a cikin wannan hadisi akwai gargadi ala ta'lim wajen karantar da mutane bi tadarij yin sannu sannu idan ka zo za ka karantar da mutane to kai shi daki daki sannu sannu kula da mutane sai ka fara da abu mai wanda yafi mai a'a yafi daraja dai ko ai kun ga farkon mai aka mai fara karantar da su tauhidi sai da tauhidi shine gaba ta farko da in mutum bai samu ko yayi sauran addinin ba za ka karba ba da abu mai muhimmanci za ka fara bayan tauhidi mai yafi muhimmanci sallah bayan sallah fa sai zakka kaga sai aka tsaya iya nan ba faɗi aikin haji da wani abu mai kama da haka ba da me da azumi
saboda wayar jama'a aikin haji sai kana da kuɗi ko kuma Allah ya maka baiwa zaka je azumi kuwa sai watan ya zo na batun bunta su da haka sai aka fara da ababen da suka fi daraja to shi yasa yace yana daga cikin abinda ake gargadin duk mai karantar da mutane ya dinga duba abin da yafi muhimmanci sannan sai mabiyinsa sannan sai mabiyinsa a lokacin da yake karantar da mutane na batun bunta Allah ya datar da mu daga sai mu tsaya kan wannan ko bidda muka fada ne daidai Allah ya ba mu ladan sa ba mu ikon kiyayewa Allah ya kemo ni sati sai mu daura hadisi na gaba shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri abinda malai ya sanya da yawa ne basu kare ba saboda fa'idar su ne muka dawo da baya muka karanta musamman abin da ya shafi kalmar tauhidi dan kuwa mu je mu rike wannan gaba din ka sani idan ka ce la ilaha illallah to tana da waɗannan sharuɗa al-ilm al-munafi lil-jahl al-yaqin al-munafi lil-shakk al-qabul al-munafi lil-radd الانقياد المنافي للترك الاخلاص المنافي للشرك المحبه المنافيه للبغض ذن الصدق المنافي للكذب الله يدتدم اللهم اجنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله منا توصلي دونا ومنا روقنك الله كبيا منا بقاتمنا الخير ومنا كساتاو من البركة الله كذور منا دي إتلافيا الله كتيا دابا وشوا قبر نمو كسا مستوسين الأومة تشكين زكا تنسو ka ba su ikon yin abin da al'umma ta samu sauki a wannan hali da ake ciki ya Allah wanda suke fama da matsaloli na jinya ko a gida ko a asibiti muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya wanda suke da lafiya mu Allah ka kara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen yi maka biyayya ya Allah ka shiryar da ƴaƴan mu ka sanya musu ainihin tsoranka da shiriya cikin zukatansu Allah ka shiryar da su Allah ka ba mu ikon tarbiyyantar da su Allah ka ba mu ikon zaunar da su mu koya musu abu mai amfani wanda zai amfane su ya amfanar da kawo kansu ya amfanar da al'umma wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin